baki mai yanka wuya. A yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta rasa kujerar gwamna a jihar Edo, wasu na yabawa shugaba Buhari, wasu kuma na cewa azalce ta yi halinta. Takarar shugabancin kasar jamhuriyar Nijar na ƙara girmama a daidai lokacin da aski ke kawowa gaban goshi. Jama'a assalamu alaikum.
Mun fahimci wannan haɗa kai na jam'iyyu zai ƙarfafa wannan tafiya ta demokradiyya, saboda kun san abin da ya auku a 2003, kun san abin da ya auku da 2007, kun san abin da ya auku a 2011, kun san abin da ya auku a zaɓoɓin gwamnoni na Kogi da na Adamawa da na Sokoto, kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi. Sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe, a bashi ko da nawa ya ci, a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu. To tunda babu adalci, mu mun yi imani abin ba zai ɗore ba. To shi ne in muka haɗa kanmu, adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan sa'ad da yake shan alwashin tabbatar da gaskiya da adalci gabanin gudanar da zaɓen gwamnan jihar Edo, wanda gwamna mai ci yanzu Godwin Obaseki ya lashe bayan ya bar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ya koma jam'iyyar adawa ta PDP. Idan za a iya tunawa dai, jam'iyyar ta APC ta hana gwamnan tsayawa takarar sakamakon abin da wasu ke gani takaddama tsakaninsa da wanda ya gada Adams Oshiomhole da ke shugabancin jam'iyyar APC ɗin a matakin ƙasa a wancan lokacin, lamarin da ya haifar da rikici a jam'iyyar. Daga ƙarshe kotu ta cire Oshiomhole a kan muƙamin, inda shi kuma gwamna Obaseki ya koma jam'iyyar PDP ta tsayar da shi takara. Domin ƙarfafa furucinsa da ya yi kafin gudanar da zaɓen, shugaba Buhari ya taya gwamnan murnar lashe zaɓen da ya yi, duk kuwa da cewa kujerar ta kuɓuce wa jam'iyyarsa, lamarin da wasu 'yan jam'iyyar ta PDP da ma wasu gama garin 'yan Najeriya ke jinjina wa ƙwarin gwiwar shugaba Buhari a kan lamarin da ba sabon ba a siyasar Najeriya. To sai dai kakakin yaƙin neman zaɓen PDP Buba Galadima yana ganin ba wani abin yabawa a nan, domin ko dole ce ta sa aka yi haka.
Sakamakon nan dai za mu ce mun gode wa Allah, mun gode wa Turawa waɗanda gwamnatin General Muhammadu Buhari ta fi jin tsoronsu da Allah, don tsawatarwar da suka yi shi ya sa ya ɗauki matsayar cewa duk wanda ya ci zaɓe a bashi. To kaga kuwa wannan zaɓe nasara ce ga al'ummar Najeriya, nasara ce daga Ubangiji da kuma tallafin da Turawa suka yi mana.
Injiniya, kana so ka ce wannan barazana da Amurka ta yi na hana masu magudin zaɓe shiga ƙasarta da maganan Burtaniya suka
take rawa wannan? Ta yi tasiri, domin ai akwai darasi a wannan zaɓe. Idan aka ga dama za a iya yin zaɓe ba tare da an ko nuna wa ɗan adam ɗaya yatsa ba, ko an zubar da jini ba, ko an yi tashin-tashina. Tunda suka ce ba su yadda a yi tashin-tashina ba, suka tsoratar da wannan gwamnati, suka tsoratar da shugabannin wannan gwamnati. Ka ga mutum ɗaya da aka kashe a Edo ko aka mara?
Injiniya, ko waɗanda suka ce shugaba Buhari dama ya riga ya yi gargaɗin cewa kowa ya yi gaskiya a wannan zaɓen, shi yasa aka samu wannan sakamakon?
Shi yasa, ai na gaya maka, haka ne. Amma shi shugaba Buhari ai bai gargaɗin ba a da, sai yanzu da Turawa suka sa shi a gaba. Duk kowa a gwamnatin ba wanda bai tsaya cewa dole a kwace zaɓen ba, amma shi don tsoron abin da Turawa za su yi mishi, za su hana shi shiga Ingila, za su hana shi zuwa Amerika, shi ya sa ya ce a kamanta gaskiya. Kajiran da aka kamanta gaskiya, to APC ba inda za ta ci zaɓe a ƙasar nan.
To amma a ra'ayin masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ko baya ga barazanar Amurka, akwai al'amura da dama da suka haddasa wannan al'amari na sakamakon zaɓen jihar Edo, ciki ko har da cece-kucen zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa na shekara ta 2023.
Zaɓe dai, alhamdulillahi, an yi shi an gama ba tare da yadda ake tunanin cewa za a iya samun tashin hankali da mace-mace kamar yadda aka yi tsinkaya ba, saboda yadda ake tunanin za a yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro kamar yadda aka yi a Kano da Kogi. tabbas a Najeriya karɓar mulki a wurin gwamna yana da tsauri, yana da wahala. Gwamna ne ci saboda abubuwan zaben kansu muka kula da shi. Duk da jami'an tsaro da jami'an zaɓe daga headquarters suke zuwa na ƙasa, ba a jiha suke ba, amma saboda ana iya tankwara su a kuma samu mutuncinsu da adalcinsu a tsaya, kuma gwamnoni koyaushe su ne suka fi kowa abubuwa a hannu, kuɗaɗe da sauransu, suna iya samun wato yanda suke so a kan irin wa'annan zaɓen. To amma shi zaɓen wannan na Edo abu ne mai farin ciki a PDP, saboda shugaban jam'iyyar APC na da Adam Oshiomhole ya fito ya rantse har akan ma kayar da wannan gwamnan, za a iya cewa har ya rasa kujerarsa. Shugaban APC wato babansu Bola Tinubu, abubuwan da baya yi ma a kan siyasa ya fito ya rinka sayar lokaci a cikin jaridu da talabijin, yana fitowa kirkiri yana cewa shi yana gaba da wannan gwamnan ci nasu na da, kuma yana roƙon duk wanda suke bin bayansa su kayar da shi akan wannan zaɓe. To sai dai kuma idan aka kintata aka gani, tun da siyasa ita ba da harshen ita ke zuwa ba koyaushe, sai ka iya cewa wataƙila cikin APC ita kanta akwai wa'anda ba sa son APC ta ci wannan zaɓen, saboda su fara wato ragewa shi Ahmed Bola Tinubu ƙarfi, wanda shi ke ginshiƙin neman shugaban ƙasa a 2023.
A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma zaɓen shugaban ƙasar mai zuwa na ƙara girmama, a yayin da wasu jam'iyyu biyu suka bayyana wasu fitattun mutane a zaman 'yan takararsu a zaɓen da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Bari mu fara da jam'iyyar NPR jamhuriya, wadda a zaɓen da ya gabata na shekara ta 2016 ta janye daga takara, ta kuma goyi bayan shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya. To amma a wannan karon ta tsayar da ministan bunƙasa noma da kiwo Albade Abuba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta ƙara tabbatar da tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu a zaman nata ɗan takarar na shugaban ƙasa, duk kuwa da cece-kucen da suka biyo bayan yunƙurinta na farko na tsayar da shi a kwanan baya. Ana bayyana fargabar cewa ta yi kotu ta hana shi tsayawa takarar sakamakon kama shi da laifin safarar jarirai da aka taɓa yi a can baya, inda har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku. Hatta jam'iyya mai mulki ma da ake zargi da kitsa wannan al'amarin ta bayyana haka ta bakin kakakinta Asumanu Muhammadu.
Ba mu bane ke sawa a tai takara ko mu hana, mu matsayinmu na jam'iyya 'yan ƙasa ne kamar kowa, jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa. Kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a ƙasar Ivory Coast, kuma alƙalai na suka yadda takara, kuma suka haɗu da dalilan da suka yadda takara, misali kamar wannan ne. To yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara, tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari, yalla wannan abun ne ke bashi tsoro. To mu ba alƙalai ba ne.
To sai dai a cewar jam'iyyar ta Model Lumana, wannan sam bai daɗa ta da ƙasa ba, in ji jigo a jam'iyyar Lawali Salisu.
Mun nace ne a matsayinka na ɗan jarida ƙarƙashin irin nacewa da shugaban PNDS tare ya yi na cewa kamun shari'a ta gabatar da cewa za ta kwandana hammaici, dole sai an yi kwandana shi. Daga nan mu a matsayinmu na 'yan siyasa mun tabbatar da kwandana shi ce ta siyasa, don haka ba za ta firgitar da mu duk abin da aka aza akan siyasa ake ɗauke shi. Shi ne muka tsaya muka yi nazari muka ga tabbat a cikin jam'iyyarmu wanda muke guri kuma 'yan ƙasa ke gurin ya tabbato shi ne ɗan takara, wanda ke ɗan takarar mu sai sanar salon samu amur.
Saboda ba ku da fargaba, watakila kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa ƙarshenta, kuma a waye gari ba ku da ɗan takara a wani ƙurarren lokaci.
Ka san hukunci huskoki gare shi, akwai hukunci na an kawo ƙaraka, akwai hukunci na kayi ma ƙasa katsalanda, kasuwaci wasu dukiyoyi na ƙasa da sauransu da komi. Cikin wa'annan da na zano maka, Son Excellence Hamma Ahmadu ba a zargin shi da ko guda. Ina ga ba shi wa mutunan da ke shari'a a halkance kuma a hukunce ya ce ba zai karbi takarar Son Excellence Hamma Ahmadu ba. Ba mu da wata fargaba a gaban kotun tsarin mulki ta nan gaba.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.